This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22-25 da kuma 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da lasari yau 8 ga watan Yuni na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanan labarai.
Taron kolin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake jewa G7 a takaice ya mai da hankali akan batutuwan canjin yanayi da makamashi da kuma yin shawarwari da shugabannin kasashen Afirka yau Litinin rana ta biyu kuma ta ƙarshe a taron da ake yi a ƙasar Jamus. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Turkiyya sun jawa shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan birki ga begensa na yi wa tsarin mulkin ƙasar Koskorima domin ya ƙara wa kansa iko. Wani kwamitin bincike a ƙasar Eritrea na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ya zargi gwamnatin Eritrea da tauye haƙƙi da 'yancin 'yan ƙasar da kuma karkashe su babu gaira babu dalili. Kwamitin ya gabatar da wannan rahoton da ya bayan binciken shekara guda da ya gudanar.
A shirin namu na yanzu za ku ji abubuwan da ke wakana a can Jamus inda shugaba Muhammadu Buhari ke halartar taron manyan ƙasashe 7 masu zuwa arzikin man fetur.
Bu mai barci ba jiya sam tunda suka zo bu mai barci ba wallahi mun ga har gaba ina ga yakin Biafra da ake fada kawai shi kadai yafi wannan yaki wallahi.
Wani mazaunin unguwar KKB a karamar hukumar Chukwin kenan biyo bayan wata arangama da jami'an tsaro suka yi da wasu da ake zaton 'yan Boko Haram ne. Bayan labaran duniya za ku ji ƙarin bayani. Yanzu dai ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugabannin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice suna taro a rana ta biyu kuma ta ƙarshe yau Litinin tare da mai da hankali akan batutuwan canjin yanayi da makamashi da kuma yin shawarwari da takwarorin aikin su daga kasashen Afirka. Kafin a fara taron a jiya Lahadi, shugaba Barack Obama na Amurka da takwarorin aikin sa ta Jamus Angela Merkel sun yi nasu taron da fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun yarda a kan tsawon lokacin da za a yi amfani da takunkumin tattalin arzikin da aka tsazawa Rasha zai dogara akan idan Rasha ɗin ta ƙaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ƙasar Ukraine. Angela Merkel ta faɗa wa gidan rediyon Jamus cewa yanzu haka akwai shingen da aka gittawa Rasha kuma ba ta san yadda ko kuma lokacin da za a kware wannan shingen ba. Karo na biyu kenan a jere da ba a gayyace shugaban Rasha Vladimir Putin halarta taron kolin kungiyar G7 ba. An ki gayyata shugaban Rasha a bara bayan da ya kamfice zirin Crimea.
Waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a ƙasar Turkiyya sun jawo shirin shugaban ƙasar na faɗaɗa ikon sa birki a lokacin da jam'iyyar Justice and Development da ake cewa AKP a takaice wadda take jan ragamar mulkin ƙasa a karo na farko ta kasa samun rinjaye kai tsaye babban koma bayan da ta samu cikin shekaru 13. A wata sanarwa da ya gabatar yau Litinin, shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce yana da mahimmanci dukkan 'yan siyasa su nuna halin sanin ya kamata da dattako domin a ci gaba da samun kwanciyar hankali a ƙasar da kuma kare ci gaban da ake samu ta fannin ɗorewar mulkin demokuraɗiyya. Shugaban ya ce ya yi imanin cewa sakamakon zaben da bai ba wata jam'iyyar dama kafa gwamnati ita kaɗai ba zai sa kowace jam'iyya za ta yi nazarinsa cikin natsuwa. Jam'iyyar AKP ta yi hasarar rinjayen da take da shi a Majalisar Wakilan Ƙasar a zaben da aka yi jiya Lahadi, wanda ya zama kayi ga begen shugaba Erdogan na sake yi wa tsarin mulkin ƙasar Koskorima domin ƙara wa shugaba iko. Shugaba Erdogan ya nemi samun kashi 2 daga cikin 3 daga cikin wakilai 550 na Majalisar Dokokin Ƙasar domin cimma burinsa. Sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar AKP ta samu kimanin kashi 41 daga cikin 100, ƙasa da kusan kashi 50 da cikin 100 da ta samu a shekaru hudun da suka shige.
Shi kuwa shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto da ƙawayensa sun samu nasarar samun ɗan rinjaye yau Litinin a majalisar wakilan ƙasar a zaben da aka yi jiya Lahadi. Kafin zaben da aka yi jiya Lahadi, ƙasar ta fuskanci tarzoma a yayin da aka dora wa ƙungiyoyin safarar miyagun ƙwayoyi laifin kashe 'yan takara da dama. Ƙungiyoyin malamai da wasu 'yan kishin ƙasa sun yi barazanar hana a yi zaben na jiya Talata. An sace ko kuma ƙona akwatunan zaɓe a jihohin Chiapas da Guerrero da kuma Oaxaca. Malamai suna buƙatar a ƙara musu albashi kuma a kawo ƙarshen jarrabawar da ake wa malamai da kuma maido ɗalibai 42 da suka ɓace daga jami'ar horon malamai. A watan Disamban ɗaliban suka ɓace, kuma lauyoyin gwamnati sun ce ƙungiyoyin masu safarar miyagun ƙwayoyi sun kashe su kuma suka ƙona gawawwakinsu. Gawa ɗalibi ɗaya ne kurum aka gane ta hanyar binciken gawa da ake cewa DNA a da Turanci. Waɗanda suka yi rijista miliyan 80 ne suka cancanci zaɓen wakilan majalisar wakilai da ɗaruruwan magajin gari da kuma gwamnoni 9 a zaɓen da aka yi jiya Lahadi.
Rahoton da wani kwamitin bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gabata a yau Litinin a kan ƙasar Eritrea ya ce an gudanar da take haƙƙin 'yancin bil'adama a ƙarƙashin gwamnatin ƙasar, tare da bayyana shugaban ƙasar a zaman cewa shi ne ke da alhakin aikata wannan laifi. Wannan kwamiti ya ce ya kasa ko kuma bai samu sukunin kai ziyara ƙasar Eritrea ba, kuma bai samu amsa daga gwamnatin ƙasar ba dangane da wato buƙatun bayanai a cikin wato binciken da aka yi shekara guda ana yi, wanda ya kunshi hirarraki 550 da kuma bayanai 160 da aka gabata a rubuce. Kwamitin ya ce 'yan ƙasar Eritrea suna buƙatar kariyar ƙasashen duniya, kuma ya yi kira ga ƙasashen duniya da su tsara hanyoyi ko kuma ɗaukar matakan taimako na 'yan gudun hijirar ƙasar na lokaci mai tsawo. Zarge-zargen da ake yi wa gwamnatin ƙasar sun haɗa da satar jin bayanai ko kuma bin diddiƙin harkokin mutane na babu gaira babu dalili, wanda ya wuce kima matakin da yake cusa tsoro a zakatan 'yan ƙasar na gudun kada a bincike su. Rahoton ya ce waɗanda suke son barin ƙasar suna fuskantar takurawa daga gwamnatin ƙasar, yayin da kuma ake kashe mutane ba gaira babu dalili, ciki har da manufar yin harbi da rundunar sojan ƙasar ta ƙaddamar a kan iyakokin ƙasar domin hana mutane ficewa ko kuma arcewa daga ƙasar.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan ƙasar Pakistan ta ce an kashe sojojin Pakistan guda 7 da 'yan ta'adda 19 a mummunar arangama da aka yi cikin dare a wani yanki da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Yau Litinin, rundunar sojan Pakistan ta ce an yi arangama ce a yankin Waziristan da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Wani mai magana da yawun soja ya ce a lokacin da aka fatattaki wani ɗan ta'adda sai ya tada bam ɗin da ke jikinsa ya kashe sojoji 7. Tun watan Yunin bara, jami'an tsaron Pakistan suka ƙaddamar da hare-hare da sumame a yankin Waziristan domin kawar da 'yan yaƙin sa kai na ƙasar da kuma na ƙasashen waje. Wannan yanki ya daɗe yana zaman tudun mun tsira ga 'yan yaƙin sa kai. 'Yan ƙungiyar Taliban a Afghanistan su ma suna amfani da yankin na Waziristan wajen fakewa da tsara kai hare-hare a kan sojojin Afghanistan da na ƙasa da ƙasa. To, amma jami'an Pakistan sun dage a kan cewa wani shirin sumame da soja take yi a kan yankunan kan iyakan ƙasar sun lalata yawancin sansanonin 'yan ta'adda.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya ne shugaba Muhammadu Buhari ya isa ƙasar Jamus don halartar taron manyan ƙasashe 7 masu arzikin man fetur, wanda ake kira G7 a takaice a Turanci. Kuma na tuntuɓi kakakin shugaban ƙasar na Najeriya Malam Garba Shehu akan abubuwan da ke wakana, sai ya ce.
To, jiya dai bayan ya zo sun san ita wannan jiha ta Bajeriya jina suke musu bikin liyafa da zai da haka nuna-nuna na al'adun gargajiya na su a nan su sauran shugabanni da suka zo. Lokacin da ta safe da aka tashi, kowa ya taho Elmon, wannan gari da ake yi wannan babban taro. To su shugaba Buhari da kamar shugabanni guda bakwai da aka yi alfarmar gayyata sun zo sun shiga cikin taron kamar misalin goma na safe. To abinda suka tattauna kuma wannan akullo wuri yake da su suka yi a tsakaninsu. To daga nan kuma shi shugaba Buhari da yake yau kamar tauraro ne a cikin shugabannin. Wannan ya ja shi nan, wannan su ja shi nan. An fito daga wannan shugaban ƙasa a yi da wannan. Zuwa yanzu wasu ma har sun haƙura ba su samu magana da shi ba, sun yi sallama sun tafi. Magana ɗin nan ba a kammala waɗannan tarurruka da yake yi da shugabanni daban-daban na ƙasashen duniya ba.
Kamar wani irin batutuwa ne kake gani za a tattauna a kansu game da Najeriya a wannan taron?
Ai, na farko dai kowa ya san halin da ƙasar ta mutu ciki. Matsalar tsaron nan da ake kafa ma da ita wadda yake su kan sauran shugabannin ƙasashe sun san da ita. Ita ce a'ala, kuma ita ake ta ƙoƙari tun da tsaya shi sati guda da ya shiga cikin fadar gwamnati tare yake ta ƙoƙari ya samu haɗin kai na ƙasashe. An fara da makota, yanzu ga shi an zo ƙasashe masu maganan nan ana ta yin ta. Bayan wannan kuma domin ita kanta yanzu yadda ake ji shi jawaban da ake wannan taron ƙungiyar Boko Haram sun yi nisa tunda har tana da haɗin gwiwa tsakanin da ƙungiyar ta ISIS ɗin. Saboda haka matsala ce yanzu da ta shafi duniya da baki ɗaya. Duk wannan ana da kyakkyawan fahimta. Baya da wannan kuma akwai harka matsaloli na harkar tattalin arziki da ita kawo ci gaba a Najeriya. Harkar ilimi, harkar kallon tarki ɗin nan. Harkar rashawa da cin hanci muhimman abubuwa da shi shugaba Muhammadu Buhari ya sa a gaba muna cututtuka to kuma za a samu ci gaba da bayan na waɗannan manyan ƙasashe.
Wasu suna gani kamar cewa wannan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake kamar ya yi hanzarin fara ta.
In wanda ya faɗa haka ko bai masa adalci domin ai ko da ya shiga takarar zaɓe ya fifita abubuwa uku da yake cewa yana so ne. A yi ƙoƙari a kawo zaman lafiya a ƙasa gabaki ɗaya. Bayan zaman lafiya akwai maganar yadda za a farfaɗo da tattalin arziki domin a samu sana'a ga jama'ar ƙasa musamman matasa. Sannan maganar rashin wannan da cin hanci. To ai waɗannan maganganun su suka kai shi ba yaƙi da ta'addancin nan ba zai yiwu ba in muka kulle kanmu muka ce mu kaɗai za mu. Tun da abu ya yi nisa ya ƙetare iyaka ya shiga ƙasashen maƙota. To daga maƙotan ma kuma gashi ana ganin cewa yanzu ya zama abu da ya shafi ƙasashen duniya ma tun da dangantaka an tabbatar yanzu ga shi tsakanin Boko Haram ɗin nan da ISIS. Ashe ku ba ɓata lokaci yake ba domin idan ba ƙarfi aka yi ba mu da maƙotan nan namu muka yi wannan abu to in ba a hankali ba sai dai ya ƙara yaɗuwa ya daɗa haɓaka kamar yadda aka rinka gani a ƙarƙashin gwamnati da ta bar mulki a kwanakin.
Daga ƙarshe yaushe ne ake sa ran za a kammala kuma yaushe shugaba Buhari zai koma gida Najeriya?
Yanzu haka ita shugaba Angela Merkel ma ce wace take na rufe taro. Mun kuma yanzu daga nan an fitar da karma za kowa zai je ɗaukar a hotel mu kama hanyar gida Najeriya. Ba abin da yake nuna a nan ƙasar yanzu.
Madalla Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasar Najeriya daga Bavaria ƙasar Jamus. Al'ummar unguwar Kekebe da ke yankin Ɗanbushiya a ƙaramar hukumar Cikun ta jihar Kaduna sun ce sun yi kwanan zaune biyu bayan wani artabu da jami'an tsaro na farin kaya da soji suka yi da wasu da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Su dai waɗanda suka yi artabu da jami'an tsaron na zaune ne a unguwar ta KKB kimanin shekaru uku kenan ba tare da an san aƙidar su ba. Kamar dai yadda makotan wannan gida da aka sha ba ta kashi waɗanda suka nemi mu saka sunan su suka tabbatar mana.
Jiya da dare kawai mu muna kwance a cikin gida sai muka ji halbi kawai. Ba 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 muka ce me yake faruwa? so bamu sani ba kawai sai aka ce sojoji ne muka leka ta window dai kawai ana ta gude-gude ana ta zagaye gidaje so misalin kamar kashe biyar lokacin da ake sallah nan sai suka shawa ta cewa duk wanda bai huta ba nan da minti 20 ya rasa ran shi a cikin wannan area to sai na bude kofa kawai ina bude kofa sai na fita sai suka tare ni sojoji suka ce in fito da yara da mata duka shikenan gari ya waye sai suka yi mana bayani cewa ayyan Boko Haram ne nan gida so mu bamu san su ba bamu yi barci ba jiya sam tunda suka zo bamu yi barci ba wallahi mun ga har gaba ina ga yakin Biafra da ake fada kawai shi kadai yafi wannan yaki wallahi shi wanda ya kama gidan shi kadai ne amma daga baya akwai wasu yaran da suke zuwa wuraren shi yace kannin shi akwai ran da wata rana ni da shi muke magana nace wayannan fa yace a kannin shi ne yana da mata so last week aka kawo ta yarinya daga Bauchi wai ita ma sabon aure ne cikin gida shi wanda ya kama gidan da ina ganin shekarun shi zai kai kaman 40 ko 40 da wani amma sauran da yara ne
to sai dai fa ɗaya daga cikin makwabtan su waɗanda akai ba ta kashin da su waɗanda ake zaton ƴan Boko Haram ne ya ce shi samsam ma bai taba ganin su ba
wallahi ban san su ba ban taba ganin su ba an ce sun kai shekara ko uku ne anan gidan nan ba san ko mutane ne ba nake zauna gidan nan ba kama su ba sun gudu kuma sun kashe wannan soja sun kuma harbi wannan an police
to ko yaya jami'an tsaron suka yi wajen kawo wannan samame a yankin na unguwan KKB dake yankin karamar hukumar Cikun Alhaji Suleiman Muhammad shine dagacin wannan unguwa ta KKB kuma yayi wa manema labaru karin haske
je wajen karfe 1 haka da wani abu sai na ga motoci suna ta shigowa to da suka shigo suna shigowa sai na fito waje sai na tsaya to zuwa can an samu kawai minti 30 kawai sai na ji harbi ina ta jin harbe sai na ce to garin nan me yake faruwa ne a garin nan haka saboda harbe-harben da ake yi he ina jin tsoro kada in zo gurin da daddare su ba su sanni ba kuma ina tunda tun zo aiki ne kaga ba inda dama in zo in ce da su wani abu amma da safiya ta yi shine sai na zo gurin su na ce ya aka yi shine suke mun bayani shine suka zo suna nunona mu muna nunuwa mun wannan nace to alhamdulillah tunda mu a wurin mu tunda ba mun san mutanen nan bane ba su da wasu kamanni kaga mu abinda suka zo mana sun zo mana taimako ne saboda mu kanmu inda mun san da irin waɗannan ai mutunin mu ya kamata mu je mu dauki matakin da zamu ba da report domin a zo ai mana maganin su tunda mun san su mu ma tsoron su muke ji amma gaskiyar magana su dai kam su yan doka da soja tsakanin da Allah nan suka kwana kuma sun iya bakin kokarin su gaskiyar magana sun dai kama a wani ce mun dai sun kama tsoron matan ne sun tafi da su saboda da yaran su ba ni kirga su ga tsakanin na da Allah da Annabi amma dai sun da mutane ina ga su biyu ne da kuda duk kaga dai yanayin dakunan dukan su kuma da sauran yara
tunda dai jami'an tsaron da muka iske a wurin wannan gini da ya sha ba ta kashi sun tabbatar da cewa an halaka jami'in soja daya yayin da daya daga cikin jami'an tsaro na farin kaya SSS zai samu rauni a hannu sai dai duk kokarin mu na jin ta bakin daraktan yada labaru na rundunar soja dake Wandip a nan garin Kaduna Colonel Abdul Usman ya ci tira saboda bayan mun kira shi bai dauka ba mun tura mai sakon tafi da gidanka kuma har lokacin da wannan rahoto ke haduwa babu amsar wancin sako Isa Loli Kara muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
an hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Yusuf Aliyu Harandani da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron shirin namu zai ci gaba da mai da hankali ne a duk wasu hanyoyi da suka kamata a bi don ba da gudunmawa a wajen tallafa ma bangaren ilimi a Najeriya. A irin wannan yunkurin, wannan satin mun karɓi bakoncin Farfesa Hauwa Ibrahim, wadda take malama a tsangayar koyar da ilimin addinai a jami'ar da tafi kowace shahara a faɗin duniya. Wato Jami'ar Harvard da ke nan kasar Amurka. Mun kuma samu tattaunawa akan abubuwa da dama, a inda ta hasko ma sabon gwamnatin Muhammadu Buhari da iyaye nauyin da suka rataye a kansu da ma hanyoyi da suka kamata a bi don magance matsalolin da suka yi ma bangaren ilimi da baibayi.
Mun nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyalla.
Farfesa, idan aka duba ƙasa kamar irin nan ƙasar Amurka, aka duba za a ga cewar karatun matakin farko na primary shi wannan karatu dole ne a nan ƙasar Amurka ga kowane iyaye su ba mu ƴaƴansu damar su je su wannan karatu. Farfesa, wani hanya ya kamata a bi don a sa irin wannan tsarin a Najeriya?
Shugaban ƙasa mai cin gado yanzu ya yi bayani a kan cewa ɗaya daga cikin abin da yake kafawa ido yanzu ya samu cigaba shi ne ilimi. Abin da ya nuna kuma a wannan ilimi ya fara daga kamar yadda kai bayani daga yarantaka. Kamar shekara uku shekara huɗu yaro ya fara koyon bacha da ɗaya biyu zuwa goma. To aka fara tun daga farko daga cikin gida aka kai shi kamar kafin primary din. Ya kamata iyaye maza, iyaye mata, shugabannin anguwowi, dagaci da sarki, local government da councilor, shi governor da kuma federal a samu a haɗa kai game da abu kashi uku. Na ɗaya, inda yaro zai samu zai koyi karatu ba a matsayin guri ba ne. Wato structure ginin da ya samu shiga zai samu ya sake jiki don environment ya nuna mai akwai yana da zulumi ya samu ya samu karatu. Na biyu, malamai. Idan malami ya sani, ɗalibi zai sani. So ya kamata malaman nan a ƙara musu fahimta ko kuma a yi wasu program da zai taimaka a yi training nasu a ƙara ko su kara koyarwa kansu ko kuma a koyar musu su gane daga wannan ƙaramin shekarun wannan ƙarancin shekarun na shekara huɗu din a fara samun malami ya kafa wa yaro ba ma kawai karatun boko ba karatun allo da kuma muhimmancin al'adodinmu yaro ya fara samu ya fito daga gida ya samu a makaranta a wannan ƙarancin shekarun ya ci gaba da shi har zuwa sama. Na yi magana inda zai je yaro zai zauna environment na yi magana malamai sai kuma shi ɗalibi da kansa. A da mun gaji cewa in ɗalibi na kowa ne in mutum ya haifi yaro ba naka ba ne yaron jama'a ne. To mu sake juyawa mu koma baya mu yi la'akari a kan cewa idan gaba ɗaya ƙauye ko kuma mutane da suke anguwa cikin birni ko kuma a cikin city a cikin babban gurare idan muka ɗauki yaro nan namu ne. Yaron zai yi mu kamar mu iyayensu ne to dukkanmu za mu iya tallafawa a mai koyarwa ba kawai na karatun makaranta ba har na karatun rayuwa mu haɗa kai so da yaron zai tashi ko yarinya za ta tashi da sani mai zurfi na ilimin rayuwa da kuma ilimin boko.
Kina nufi a nan za a ce kenan ya kamata gwamnati ta fito da wata doka wanda za ta tilasta ma iyaye su kai ƴaƴansu makaranta a ladole kenan?
Doka yana da amfani ainihin amma akwai abin da ya fi doka. Abin da ya fi doka nan kuma shi ne zuciyarmu da kuma rayuwa irin da muke so mu gani na gaba. So doka zai sa a tilasta amma idan mu ba da goyon baya ba za a yi ta kai mutane inda za a kai su a je su ko prison ko wani abu it's okay. Amma doka yana da amfani ainihin amma fiye da doka shi ne zuciyarmu na iyaye mata da maza mu rungumi wannan ilimin saboda shi ne gobenmu shi ne kuma goben wannan yaran da Allah ya ba mu su don mu kiwatar da su su samu gobe wanda ya fi namu da kyau.
To Hajiya, a takaice za a iya cewa kenan rashin zuwan yara makaranta ko ko yara a gansu suna ragaita a cikin gari wannan yana daga cikin abubuwan da ke mai da ilimi baya kenan?
Babu shakka. A wani lokacin in ka duba ya danganci yanayi na yanayin gurare. Wani lokaci idan ka tafi ƙauye za ka samu yaran nan ba su samu tafiya makaranta ba ko saboda babu abinci ko kuma iyayensu ba su da ƙarfin su tura su saboda babu abin da za su iya siyan takardu. Wannan gwamnati ya kamata ta kata tsantsan ta su tsaya. Wannan gwamnatin Buhari sun ce za su ba da yaro abinci in ya tafi makaranta. Ina jin za su ba da abinci sau ɗaya a rana duk wanda ya kai ɗansa makaranta ana son tattaci wannan maganganun nasu. So idan gwamnati ta tsaya ta ce ga abin da za mu iya yi a kai kamar yadda kai maganan doka ta Canada yaro zai tafi makaranta daga primary har zuwa ya primary ya kammala gwamnati za ta ɗauki nauyin komai kuma gwamnati kamar yadda kai bayani tana da wannan hurumin ɗaukar nauyin. To a iyaye su ba da goyon baya. Akwai doka amma goyon bayan iyaye kama dole idan ba hawan nan ba za mu tsagarganta kamar Boko Haram, muna da Boko Haram, amma zamu samu abin da yafi Boko Haram yawa idan ba mu ba da goyon baya, mun maida hankali gurin ilimi ba, saboda wannan ilimin nan na boko da na Arabiya shine goben mu.
Masu sauraron iyakacin shirin kenan a yau, sai kuma mako mai zuwa da yarda Allah za ku ji irin hukunce-hukunce da farfesa take ganin sun kamata a yi wa iyaye don magance matsalar rashin zuwan ‘ya’yansu makaranta a kullum. Muna miƙa godiyarmu ga farfesa Hawwa Ibrahim ta Jami’ar Harvard da amsa wannan gayyata tamu don ba da tata gudunmuwa ga ɓangaren ilimi ga wannan sabon gwamnatin. Yanzu kuma a madadin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin, sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Madalla, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama na yi kira ga 'yan majalisun Najeriya sakamakon dambarwar da ke faruwa a tsakaninsu a game da batun zaben shugaban majalisar wakilai da na dattijai, da cewa ya kamata su dubi cancanta wajen zaben shugabannin majalisun ba tare da nuna bambancin kabilanci ko bangaranci ba domin ci gaban kasar mu Najeriya. Sako daga Larwanu Ashiru Fulatan. Shi kuma Ibrahim Sharif Gasho cewa ya Allah ya sa taron kasashe masu tattalin arziki guda 7 da ake gudanarwa a kasar Germany ya yi tasiri wajen kyautata dangantaka da dorewar zaman lafiya tsakanin kasashen duniya baki daya. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya ya kamata 'yan kungiyar Houthi na kasar Yemen da kuma gwamnatin Saudiya su yi hattara kada su jawo wa junansu bala'i domin masifa farkon ta aka sani amma ba a san ƙarshen ta ba, don haka su haukan teburin tattaunawa domin yin sulhu ta hanyar lalama. Muna fatan alheri da ganawar da za a yi tsakanin shugaban kasashen duniya masu ƙarfin masana'antu na G7 da kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Allah ya sa kullata biya kuɗin sabulu kuma ta haifi ɗa na gari. Sako daga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri da Sani Muhammad Chindo da Madassir Muhammad Tafawa Balewa. Ita kuma Fatima Sade Sa'ida Daura cewa ta yi assalamu alaikum VOA Hausa. Da Allah ku faɗawa 'yan majalisun Najeriya kar su ba mu kunya mana, ku sa kishin ƙasa da na talakawa a zukatanku, ba fafutukar neman shugabancin majalisa ba. Daga ƙarshe sai saƙon Badamasi Aliyu Rijal Lemo Kano wanda ya ce, assalamu alaikum sashen Hausa, ina taya mai martaba sarkin Kano Alhaji Sanusi na biyu murnar cika shekara ɗaya a kan kargar mulki na jihar Kano. Da fatan Allah ya ji kan tsohon sarki da rahama. Amin.
To madalla, kafin mu ƙarƙare ga labarai amma a taƙaice.
Shugabannin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a taƙaice suna taro a rana ta biyu kuma ta ƙarshe yau Litinin, tare da mai da hankali a kan batutuwan canjin yanayi da makamashi da kuma yin shawarwari da takwarorin aikinsu daga kasashen Afirka. Waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a ƙasar Turkiyya sun jawo shirin shugaban ƙasar na faɗaɗa ikonsa birki a lokacin da jam'iyyar Justice and Development da ake cewa AKP a taƙaice, wadda take jan ragamar mulkin ƙasar a karon farko, ta kasa samun rinjaye kai tsaye babban koma bayan da ta samu cikin shekaru 13. Rahoton da wani kwamitin bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gabatar a yau Litinin akan ƙasar Eritrea ya ce ana gudanar da take haƙƙi da 'yancin bil'adama a ƙarƙashin gwamnatin ƙasar ta Eritrea, tare da bayyana shugaban ƙasar a zaman cewa shi ne ke da alhakin aikata wannan laifin. Wannan kwamiti ya ce ya kasa ko kuma bai samu sukunin kai ziyara a ƙasar Eritrea ba.
Masu saurare, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan Mr. Voitek Zanga-Zanga, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Usman da Jamila da shirin yau da gobe.